Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariya ranar 29 ga watan Maris shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 22 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub Makiri ne tare da Maryam Dauda zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Shirin da ƙasar Burtaniya ke yi na ficewa daga tarayyar Turai ya kankama bayan da Prime Minister Burtaniya Theresa May ta soma ɗaukar matakin aiwatar da abubuwan da ke kunshi a cikin abin da ake kira babi na 50 na yarjejeniyar kungiyar. Amurka ta nuna damuwarta akan yadda bangaren gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da gwamnatin jam'iyyun 'yan adawa suka kasa aiwatar da yarjejeniyar sauya ragaman mulki. A jiya Talata kuma wata kota Ivory Coast ta ce bata samu tsohuwar matar shugaban ƙasa Simon Gbagbo da laifin abubuwan da ake zarginta da su ba.
To, ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji yadda ficewar Ingila cikin kungiyar tarayyar ƙasashen Turai zai shafi ƙasashe kamar Najeriya da sauransu.
Duk wasu alƙawla da wasu yarjejeniya da muka samu hannu a da yanzu sai an canza su, saboda da an yi ne a matsayin hadda Ingila da European Union, yanzu kuma ta rabe.
Har yau a Najeriya kuma masu sharhi akan harkokin yau da kullum sun kira ga gwamnatin Najeriya da ta binciki yadda aka kashe kudaden raran biyan bashi na Paris Club da aka maido wa Najeriya na farko kafin a sake basu wasu kudaden.
Mu ba mu da ƙwarin gwiwa cewa makulin nan an basu za su aiwatar da shi ta hanyar da ya dace, sai dai kalilan daga cikin siron da za su yi, amma yawancin gwamnonin sun zo kasuwanci ne.
Idan muka leka kasar Ghana kuma za mu ji fashin baki da Irbad Ibrahim ya yi game da yadda matasan jam'iyyar MPP mai mulki suke buri a cikin kasar. Sannan kuma a kasar Niger ana ci gaba da kai rana tsakanin wato gwamnati da haɗakar ƙungiyar ƙwadagon kasar. Sai kuma Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shirin da ƙasar Burtaniya ke yi na ficewa daga tarayyar Turai ya kankama bayan da Prime Minister Burtaniya Theresa May ta soma ɗaukar matakin aiwatar da abubuwan da ke kunshi a cikin abin da ake kira babi na 50 na yarjejeniyar kungiyar, wanda kuma shi ne ke nuna an soma tattaunawar da za a share har shekaru biyu ana yi a kan yadda za a tsinke dangantakar fiye da shekaru 40 da ke tsakanin Ingila da kungiyar ta tarayyar Turai. Babi na 50 na yarjejeniyar kasancewa cikin tarayyar ta Turai ya tanadi yadda wata ƙasa da ke cikin kungiyar za ta iya fita daga tarayyar. Ƙoƙarin Burtaniya ɓallewa daga kungiyar Turan dai ya faro ne a watan Yunin shekarar 2016 a lokacin da 'yan ƙasar suka jefa ƙuri'a a kan batun. Sakamakon ƙuri'ar ya nuna yadda mutanen Burtaniya ke daɗa janyewa daga amincewa da mulkin riƙau, da kuma bayyana tunanin yadda 'yan ƙasar ke nuna jin takaicin yadda tsarin shugabancin tarayyar ta Turai yake tauyewa ɗan Burtaniya 'yancinsa ta hanyoyi daban-daban. Ƙuri'ar jin ra'ayoyin da aka kaɗa ta kuma janyo murabus ɗin tsohon Prime Minister David Cameron, wanda a lokacin yaƙin neman zaɓensa karo na biyu ya alƙawarin shirya wannan ƙuri'ar.
Amurka ta nuna damuwarta akan yadda ɓangaren gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da gamayyar jam'iyyun 'yan adawa na ƙasar suka kasa aiwatar da yarjejeniyar sauya ragamar mulki na ƙasar wadda suka rattaba hannu a watan Disamban bara, bayan watanni da aka kwashe ana ɗauke ba daɗi a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ɗora laifi akan ɓangarorin biyu akan gazawar da suka yi wajen cimma matsaya akan yarjejeniyar, wacce ta haɗa da naɗin sabon Prime Minister. Kasa aiwatar da yarjejeniyar na nuna daƙilewa 'yan ƙasar Kongo muradunsu, kuma ya kawo tsaiko ga ci gaba da aka samu a ƙasar ya zuwa yanzu, a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Mark Tuna. Ya kamata shugaba Joseph Kabila ya sauka daga kan ƙaragen mulki a ranar 19 ga watan Disamban da ta gabata, wato ƙarshen wa'adinsa na biyu, amma kuma aka dage zaɓe na ƙasar wadda ya kamata ya mai gurbinsa, kuma har yanzu Kabila na nan a kan matsayin shugaban ƙasa. Bisa yarjejeniya da aka kulla tsakanin gwamnati da gamayyar 'yan adawan, ya kamata yayi wato su kafa gwamnati mai riko karkashin sabon prime minister har sai an yi wani zabe na karshen wannan shekara.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ajiya talata ne wata kota Ivory Coast ta ce bata samu tsohuwar matar shugaban kasa Simone Gbagbo da laifin abubuwan da aka zarge ta da su ba na take haƙƙin bil'adama a lokacin rikicin da biyo bayan zaben shekarar 2011 wanda aka yi a kasar. Mrs. Gbagbo bata kotun a lokacin da aka yanke hukuncin. Lauyoyin gwamnati na da wato da suka shigar da karar na da wa'adin kwanaki 60 su ɗaukaka kara, dama sun nemi a yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai ne. An dai zargi Gbagbo da laifin jagoranta wani gungun 'yan banga wajen yin ramuwar gayya akan abokan adawar mai gidanta tsohon shugaba Laurent Gbagbo, ciki har da samo musu makamai da jirage masu saukar ungulu. Kotun duniya da ke Hague ta so ta yi shari'ar amma ta amince kasar ta Ivory Coast ta yi mata shari'a.
To sai kuma wannan labari da ke cewa kasar Afghanistan na sa ran samun wato ganimar jiragen sama masu saukan ungulu kamar guda 200. Da wasu nau'in jirage na sama daban a matsayin wani bangare na shiri na shekaru hudu na inganta matakai na tsaro da kasar take yi na yakar kungiyar Taliban, a cewar Daulat Waziri mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Afghanistan. Daulat ya ce tattaunawa akan shirin na cikin abubuwa da wakilan Amurka da ake sa ran za su kai ziyara a Kabul kwanan nan za su tattauna idan sun isa. Gabadin ziyarar mai ba da shawara ta fuskan tsaro a Afghanistan, Hanif Atmar, ya yi wata zantawa na sa'a ɗaya da ta bidiyo kina a yau Laraba da takwaransa na Amurka, HR McMaster kina, akan batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Wannan shi ne karo na farko da manyan jami'an gwamnatin Amurka za su kai ziyara a Kabul tun bayan da aka sami sabuwar gwamnati a ƙasar, kuma za su tattauna akan yadda Amurka za ta ci gaba da ba da taimako ga Afghanistan, a cewar shugaban Majalisar Dokokin Afghanistan Abdulrauf Ibrahim.
Daga ƙarshe ƙasar China ta faɗa yau Laraba cewa za ta ci gaba da kiyaye alƙawuran da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar sauyin yanayi ta duniya da aka cimma a Paris. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a dokar da za ta kawas da duk dokokin kiyaye muhalli da tsohon shugaba Barack Obama ya girka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Mr. Liu Kang, ya ce yin watsi da batun sauyin yanayi babban ƙalubale ne ga duniya, kuma China za ta ci gaba da nata ƙoƙarin ko da sauran gwamnatocin wasu ƙasashe sun sauya manufofinsu. Sabuwar dokar da shugaba Trump ya sa wa hannu ta maido da zazzafar muhawara da ake yi akan yadda hidimomin yau da kullun na bil'adama ke shafar canjin yanayi, da kuma damuwa akan yadda shekaru da dama da aka kwashe ana ƙoƙarin ƙulla yarjejeniyar shawo kan yanayi a duniya ke neman zama ɓata lokaci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, za mu fara rahotannin namu ne daga jihar Lagos ɗin Najeriya, inda wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗa mana rahoto akan yadda ficewar Ingila cikin ƙungiyar tarayyar Turai za ta shafi ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da sauransu.
Of the people of the United Kingdom who voted for us to leave the European Union. And it was a call to make the United Kingdom a country that works for everyone, not just the privileged.
Prime Minister Ingela kenan Theresa May ke jawabi a zauren majalisar dokokin Ingila da ke tabbatar da kudirin ficewa daga tarayyar Turai biyo bayan kada kuru'un ficewa daga tarayyar ta Turai da 'yan kasar ta Burtaniya suka yi a shekarar da ta gabata. To ko ina makomar ficewar tarayyar Turai ga kasashe irin su Najeriya, tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki da saka jari a birnin Lagos Alhaji Kasimu Garba Kurfi.
Na farko dai dole duk wasu alƙawla da wasu yarjejeniya da muka samu hannu a da yanzu sai an canza su, saboda da an yi ne a matsayin hadda Ingila da European Union, yanzu kuma ta rabe. Dole zaka zo ka sake wani tsari tsakaninka da Ingila, wanda kuma shi zai shafe ka wani tsarin ka tsakaninka da sauran kasashen Turawa. Gaskiya al'amari shine duk waɗannan abubuwa suna daukar lokaci kafin a sake tabbatar da su da aiwatar da su. Sannan kuma taimakon da ake samu, ka san mu kasashe na Afirka muna samun taimako daga fannin Turawa da kuma Ingila. Wannan abubuwan da za su canza, kuma abubuwa da yawa za su zo wanda da ba su ciki, yanzu za a sake diba su. So a gaskiya al'amari mu dai za mu ce wannan rabuwa ba abin da muke so bane, amma tun da ya faru ba da muka iya da.
To ko ƴan Najeriya suka ga wannan ficewa na Burtaniya daga kungiyar Tura, ga dai abin da Alhaji Abdullahi Abuja, wakilin Zazzau Suleja, wani mai sharhi kan harkokin siyasa da tattalin arziki ke cewa.
Eh to al'amarin da ke faruwa yanzu abin ya kasance mu kasashe da muke renon Ingila, a halin gaskiya akwai ta hanyoyi daban-daban wanda za mu ci gajiyan wannan al'amari, kuma ita ma Britain tana sane da haka. Saboda haka daga ƙarshe bayan sun gama yarjejeniya da suka shirya na fitar da ita daga cikin wannan EU, dole ta dawo ga wannan kasashe wanda ta raina ta ga yadda za ta yi hulɗan kasuwanci da su. Saboda a yanzu ma akwai matsaloli da muke da shi da su EU, kamar wasu kayayyakin gonanmu da sun kawo mana wasu ƙa'idodi da yadda za mu ɗauka daga nan kasashe mu fita da shi, kamar su gyaɗa, kamar su wake da sauransu. To akwai lokacin ma da mun kai ma sukan ce mana mu dawo da shi, ba za su karɓa ba, suna da dokokinsu. Kaga to idan ya kasance kuma ita Ingila ta fita cikin wannan ƙungiya na EU, kaga ba ruwanmu da wannan dokoki, muna iya daukan amfanin gonakin mu dauka daga nan mu wuce mu kai Ingila, muna kawo Ingila za su karba, ita ma Ingila za ta ci amfanin wannan yarjejeniyar.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan ficewa da zai dauki shekaru biyu ana tattaunawa a kai zai shafi sauran kasashen da Burtaniyan ta yi wa mulkin mallaka a can baya. Baban Jibrin Murai, Amurka daga Lagos.
Allahumma duni a sammai, Allahumma duni a kasai,
a gaida baban gida Jibril. Masana da masu fashin baki akan harkokin yau da kullum sun kira ga gwamnatin Najeriya da ta binciki yadda jihohi suka kashe kudaden raran biyan bashi na Paris Club, wadda aka maiduwa Najeriya aka raba na farko kafin wato a ba jihohin wato sabon kaso kenan na kudaden. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Yola da ƙarin bayani.
Mu gwamnati ba ni kaɗai ne gwamnati ba, muna da team, na kawo ƙwararrun mutane a kowane fanni, kuma mun shirya program abinda za mu yi. Misali, mun zo mun tawar da wannan set ɗin, babu komai, ba wai babu hanya ba, duk abin da ka sani babu a wannan set. To ya za mu yi? Shine muka shirya program. Na farko mu fara yin hanya, shine Bature ke cewa infrastructure. Domin in baka shimfiɗa infrastructure ba za a samu development ba. Idan in baka shirya, in ba development bai zo ba, ba za iya kawo mutane su zo su invest in dukiyansu a nan ba. Haka kuma in babu investors, baya da za ka yi ka yi creating ayyuka ma matasa.
A nan gwamnan jihar Adamawa Sinetu Muhammadu Bindo Maruji Bello a kwanaki ke ma bayani cewa sun zo ne domin yi wa jama'a da suka zaɓe su aiki ba wai biyan muradin wani ba, game da yadda za su kashe kudaden jihar musamman a wuraren ayyuka da ci gaba. To sai dai kuma duk da wannan kokari da gwamnati yake cewa ma suna yi wajen kashe kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayya, akwai fa masu ganin cewa ba ma haka zancen yake ba. Honorable Abdullahi Ferembe, tsohon kwamishinan yaɗa labarai ne a jihar Adamawa, na ma ku ganin akwai buƙatar shugaba Buhari ya binciki gwamnati na yadda ma suke kashe maƙudan kudaden da suke samu.
Har yanzu ban da ƙwarin gwiwa cewa za su yi amfani da shi ta wannan wurin, saboda kudaden da aka ba su na baya ai akwai waɗanda ba su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ba, kuma ba a nuna cewa akwai wani ƙalubale ko wani hukunci da za a yi musu a kan shi ba. Saboda haka yanzu ma in kudin ya zo za su yi amfani da shi ne ta hanyar da suka ga dama, saboda suna da wannan abu da ke da shi immunity, wato suna da kariya ta gwamnati, ba ya sa a tirsasa su ba kamar yadda ba ya sa a tirsasa shugaban ƙasa ba. Shi yasa za ka ga wasu ma suna maganganun da suka ga dama akan abin da shafi waɗannan kuɗaɗen. To saboda haka mu ba mu da ƙwarin gwiwa cewa ma kudin nan an ba su za su aiwatar da shi ta hanyar da ya dace, sai dai ƙalilan daga cikin su ne da za su yi, amma yawancin gwamnonin nan sun zo kasuwanci ne. To saboda haka mu dai muna nan muna jira, kuma mun sa ido za mu gani abin da za a ba su na biyun, shin za su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ko kuma za su sake amfani da shi kamar yadda wancan da ya gabata.
Wasu kafofin yaɗa labarai a Najeriya sun ma koroito cewa gwamnatin Adamawa na ma cewa ne ba za a tilasta mata yadda za ta kasafta nata kason na kudaden Paris Club ba, batun da kwamishinan yaɗa labaran jihar Amos Ajo ke cewa ba haka zancen yake ba.
abinda muka faɗi ba shi aka faɗa a duniya ba, kuma ba mu ji daɗin haka ba. Ai, babban magana shi ne babu yadda za a yi a karɓi kuɗi a yi amfani da shi ta hanyar da ba bisa tsari ba, domin gwamnatin mu gwamnatin tsari ne, gwamnatin canji ne, kuma canjin shi ne shin yaya za a yi a bi tsari yadda ya dace, a yi shi kuma yadda ya dace, a kuma samu biyan bukata. To anan shi ne mu namu shi ne alfaharinmu na cewa mu za mu bi tsari sau da kafa kuma muna bi.
Yamma dai zuwa yanzu akwai dimbin ma'aikata da kuma yan pension da a wasu jihohi ke bin bashin hakokinsu, kuma tambayar ma anan ita ce wai ko shin me ke jawo wannan tsaiko? Lokaci ne kawai zai bamu amsar tambayar. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a raida wato Ibrahim Abdul Aziz ke nan. Da ɗumi-ɗuminta mun sami labarin dakatar da Sanata Ali Indumi har na tsawon watanni shida. A shirinmu na dare za ku ji cikakken bayani akan haka. A ƙasar Ghana kuwa, wato matasa ne na jam'iyyar MPP mai mulki suke tada ƙayar baya suna ƙwace motocin gwamnati da wasu ayyukan gwamnati daga jami'an tsohuwar gwamnati ta NDC biyo bayan lashe zaɓe da jam'iyyarsu ta yi. A ƙarshen makon da ya gabata, matasan na ƙungiyar Delta Force na jam'iyyar MPP a birnin Kumasi suka lalata ofishin wato shugaban hukumar tsaron jihar da ake kiransa George Eje, kuma sun taɓa lafiyarsa cewar bai yi wani aiki ba da za a bashi wannan mukami, don haka ba su bukatan shi da wannan mukamin. Ko da yake ƴan sanda sun kama matasan guda biyar a cikinsu. Irbad Ibrahim masani ne akan harkar tsaro, kuma shi ne shugaban cibiyar nan ta Irbad Ibrahim wato Security Consult kenan. Ya mun ƙarin bayani akan mataki da ya kamata a ɗauka.
Mun kiraye shugaban ƙasa ya buga misali, ya fito ya ce ya yi da wayannan ababen da ke gudana, kungiyoyin kuma da ke nan matasa suke aikin ta'addanci haka, ya ce bai son su, kuma bai son su a cikin nashi gwamnati da party. Yau kenan watakila ba su amfani da makamai, idan bar wannan ababa suka ci gaba nan gaba ba arbaru kawai ba, manyan bindigo da kuma sauran kayan yaki za su ta amfani da shi. Amma kungiyoyin ga kullum ana kirkiro sabbi ne, ashe ba magance wannan illa na shanin tsaron ƙasa ba kenan. Wayangan wasu nan su Delta Forces sakaren jiya daga karkaren Tamale sun je sun karbi wani asibiti daga wurin da aka fito da sunansu Kandahar Boys, Kandahar na Afghanistan kenan. Saboda shi kaga take-taken su in ba sa hankali ba nan zuwa gaba, kungiyoyin da ke nan suke kai hare-hare kamar Boko Haram, Al-Shabab da sauransu da same su kasan Ghana.
Ba zance ma shugaban kasa ya magana ba, ina matsayin su jami'an tsaro da ya kamata su tashi haikan su yi wannan aiki, su kama duk waɗanda suka yi abin da bai kamata ba, ya su kuma matsayin su?
Yan sanda su ne mutane na farkon da ya kamata su dauki wani mataki. Na kuma shinga akwai police stations da yawa kewaye da wannan wuri, su ne ya kamata su kama samaru nan bayan aka a kai su kotu idan alkalai sun yanke hukunci a jiya ta su sarka. Amma matsalan da akwai shi ne adadin polisan da muke da yan sanda kamar sama da 30,000 da wani kari ne, su dukan kuma karkashin IGP suke. Shi IGPin kuma fatin ga da fatin yana shi zabe aka zabe shi, ya babar wancan IGP ba. Saboda shi da yake political appointee ne, yau in yana take-taken shi in ya saba da maslaha na party dan su ya ma fitowa su ce shugaban kasa ya sake shi kuma ya tabbata. To shi ya bar samaru nan, ko an kama su an kai su police station, da bugo waya ne daga birnin Ankara a ce kaman ku sake su yaranmu. To shi garwaye siyasa da shanin tsaron kasa ya bata mana al'amura.
Sheikh, ina tunawa lokacin da ainihin shugaban kasa ya je majalisar dokoki don ya gabatar da matsayi ko kuma hali da kasa ke ciki, ya ce jami'an tsaro su tashi su yi aikinsu. Ina tunawa na ji wannan maganan a bakinsa. Shi yasa baka ganin wannan abin kamar ya saka musu ragama, ya saka musu linzami da za su iya su yi aikinsu?
Ranka da dai kamar yaro ne kake da daga gida, in ya fita nashi mugun aiki yake yi. Sha ganka dai ka zo farfara jiyan gida ka rika kwagiri kamar bulala, kamar na buga kawo na buga kawo. In ya shigo daki shi ka ce masa kaga san kasuwa dai ba da tsoro ne ban bugunka. Abin da ke ciki kenan, shugabanninmu sun doki bakinsu su yi magana, amma suna nan tare da wayannan matasa. Matasan sun san kaman zallan ruda ne, su shi kamata shugaban kasa ya aje kafan shi kasa, ya buga misali, ya bara kama su, akwai kuma a kai su sarka aje a kulle. Wanda ke da wannan manufa ya ji tsoro ya ja baya.
Madalla a gaida Irbad Ibrahim na wato cibiyar Irbad Security Consult. To jama'a, saboda ƙarancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato rahoton nan daga ƙasar Nijar ba, don haka sai a ci gaba da sauraron mu. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu kuma karfe 10:20 kenan na safe a nan birnin Washington DC. Ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago, shirin da muke tattaunawa da bakon mu Alhaji Sa'adu Maso Kano. Kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin cewa bayan ya bar aikin tsaro ne ya koma sana'ar tuƙin mota. Ni ko na ce masa yanzu ya kwashe tsawon wani lokaci yana wannan sana'ar tuƙi.
Wallahi kusan in ce maka 1998 nake aiki.
To shi tukin na wani ne koko motar ka ce?
Na kaina ne, mazaunin kaina nake.
Ko da ke samun mota nan bai da wahala ko?
Eh, kwarai da gaske.
To ya ka ga sana'an tuki idan ka kwatanta shi da sauran ayyuka guda biyu da ka yi?
Wallahi, sana'an tuki akwai alheri, akwai albarka, Allah kuma ya mata albarka. Duk sana'o'in akwai albarka. Wallahi, akwai albarka kwarai.
To, in ka kwatanta sana'an tuki na gida a Najeriya da sana'an tuki nan ko kuma a Ghana, ya me za ka ce?
Akwai bambanci.
Me bambanta su?
To, a gida, inda ba kai ke yi da kanka ba a gidan, za ka ba a yi mani. To, wanda kuma za ka ba ya yi ma, to ba duka ake samun mutane na gaskiya da za ku ci amfanin aikin ba. Amma ko a gidan da samu masu gaskiya su zauna su yi ma juna gaskiya da direba da mai mota, wallahi ai ba alherin wasa za su samu ba.
To mu koma to batun shi kuma tela ko kuma dinki da ka fara. Shi kuma me za ka ce idan ka kwatanta shi da gida Najeriya da kuma gida Ghana da nan?
Haka yake nan. Kuma aikin da iyayenmu suka yi.
Yawa, na ce idan ka kwatanta sana'an ɗinki a gida Najeriya da Ghana da kuma nan, me za ka ce?
Kwatanci kaman kyautatuwansu ko?
Duka. Duk wani abu da ke nasaba da shi.
Wallahi, kai, ai gida ba, gida fa gida ne.
Amma
abin ga da duka ga muke yi, da Allah ya sa gida hankali na kunce. Da duk idan mu duka ka same mu muna cikin gida na Najeriya muna aiki, saboda akwai biyan bukata, akwai rufin asiri. To a ciki dai shi na Allah ne. To shi mun yi cikin amincin Allah, ba mu cuci kowa ba, ba mu yi ma kowa ha'inci ba. Mun tsaye da gaskiya kan tsinki, kuma Allah ya samu rabi da lafiya, kuma da muka zo ba mu batta ba, muka shiga kuma cikin sana'ar mu ne, kuma muka yi kuma kasan waje. Shi ma muka bar ta lafiya har muka kama wani sana'a. Wallahi ɗinki dai sai dai mu yi addu'a Allah Ubangiji ya sa musu albarka. Allah ya sa mu ɗinki albarka.
Amin summa amin. To shi kuma ya aikin tsaro?
Aikin tsaro nan na koye ta. Ka ji na ce ma dama na je makarantar shi. To shi tsarin zama ƙasan waje, kana neman yanda za ka yi ka rufa ma kanka asiri. In wata ta ka gubce maka sai ka nemi wata. To sana'an mu na ɗinki ya zo ya sanyi shi na nemi sana'an ki harkan tsaro. To lokacin yau Juliani ya ce duk wani wanda ke son ya yi harkan tsaro sai ya yi makaranta. Shi ne practice da ake yi.
Waye Juliani?
Wato mayo ne na New York da aka taɓa yi a nan.
Wato magajin gari kenan, kaman shugaban ƙaramin hukuma.
In sha ma Allahu haka ne.
Mm.
Ya abin da aka yi kenan, an yi shi a nan garin. To zamanin shi aka fara classes, 16-hour classes course, shine hal iyo ana ji, in baka da shi ma ba dauko.
Ba za a dauke ka aikin tsaro ba.
To wannan yasa muka je muka yi wannan makarantar, aka dauke mu aiki, muka yi ko aikin yanda ya kamata. Shi dama aiki ka yi shi yanda ya dace, shi zai kawo darajanka. Muka yi muka samu daraja, yau ya kai munzulin a wani kamfanin ma na harkar tsaro, muka kai sunan mu ma ko ba takarda, sai a dauke ka aiki. Haka ka yi shi da kyau.
Kwarai da gaske.
In ba ka yi shi da kyau ba, ai kaga ba a zancen ka ma balle a dauki wani aiki.
Sosai.
Mun yi lafiya, mun kare lafiya, shi ma muka koma harkar ciki.
To kai mu je wani batu a cikin wannan. To da yake ka yi sana'an ɗinki a gida ka kuma zo nan ka yi shi, saboda haka shi mu aje shi gehe, amma ba ka yi sana'an tsaro da sana'an tuƙi ba, waɗannan sana'o'i da ka samu kanka kana yi nan a Amurka, kana iya yin su a gida Najeriya?
Wallahi in ka ɗauro in yi sai in yi, domin haske na nan da yawa da za ka iya buɗe makarantar koyon harkar tsaro, kai ma ka kai ka karantar, ka kai ka iya ka fito ka yi, ka kai ka iya ka nemi aikin a baka aikin. To amma fa komi fa sai Allah ya doro maka kayan da ka yi.
Kash, yau ma lokaci ya kawo jiki, ma sare a tarbe ma cikin shiri na gaba. Yanzu amadin bakon namu Alhaji Sa'adu Maso Kano da Salamu Abu wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla a gaida Ladan Ibrahim Aiwa, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Zan fara ne saƙon Aminu ɗan Kaduna Amanawa, wanda ya ce ya kamata hukumomin Najeriya su ɗau matakin gaggawa kan cutar sankarau, ganin yadda take zama sanadiyar rasa rayukan jama'a. Salam VOA Hausa. Hakika fara atisaye da sojojin Najeriya suka yi a dajin Sambisa, wannan wani babban ci gaba ne. Muna fata Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwar yaƙar 'yan ta'addan Boko Haram. Sako daga Abdulsalam Mai Walda Damban. Assalamu alaikum VOA Hausa. Yan majalisar dattawan Najeriya ana tafka kuna warwarewa. Kun ki amincewa da sunayen kwamishinan zaɓe 27 da shugaban ƙasa aika muku. Kun ki tabbatar da Ibrahim Magu a matsayin shugaban EFCC. Kun ce sai Kanal Hamid ya saka uniform, yanzu dai mun gane kan kuke mulka ba 'yan Najeriya ba. Iji Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe. Salamu alaikum VOA Hausa. Hakika kiran da malaman addinin musulunci suka yi wa gwamnatin jamhuriyar Nijar akan kada kaddamar da ilimin jima'i a makarantu yayi daidai.
To yanzu kuma a gashirinmu na ƙarshe.
To a takaice labaran shirin da ƙasar Birtaniya ke yi na ficewa daga tarayyar Turai ya kankama bayan da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta soma ɗaukan matakin aiwatar da abubuwan da ke kunshi a cikin abin da ake kira babi na 50 na yarjejeniyar ƙungiyar, wanda kuma shi ne ke nuna an soma tattaunawa da za a share har shekaru biyu ana yi akan yadda za a tsinke dangantakar fiye da shekaru 40 da ke tsakanin Ingila da ƙungiyar ta tarayyar Turai. Amurka ta nuna damuwarta akan yadda bangaren gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar Kongo daga mayyar jam'iyyun 'yan adawa suka kasa aiwatar da yarjejeniyar sauya ragamar mulkin kasar da kuma rattaba hannu a watan Disamba bara, bayan watannin da aka kwashi ana ɗauki ba daɗi a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ɗora laifin akan ɓangarorin biyu akan gazawar da suka yi wajen cimma matsaya akan yarjejeniyar, wacce ta haɗa da naɗin sabon Prime Minister. A jiya Talata ne wata kota a Ivory Coast ta ce bata samu tsohuwar matar shugaban ƙasa Simon Gbagbo da laifin abubuwan da ake zarginta da su ba.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma can dare za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wato Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, da mai ba da umarni wato Julie Grisham kenan da injiniyan na wannan lokaci Malam Vasco. Baba Yakubu Makili ne ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC nake sallama. A ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ga shirin yau da gobe. Tafi.